الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد من أقار وديك ألا دينونا من وأن الله كتيدا شيك بركاتهم وأن لله نبلغ المرأة وأن من أشكيهم باب الغسل وحكم الجنوب بابا ديك بياني أكن wanka da kuma hukuncin janaba da mu tashi ni ana wa hadisi na 99 riba daya wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ghuslu yawm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin akhrajahu as-sab'atu wa daga Abi Sa'id al-Khudri da Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ghusl yawm al-jum'a wankan ranan juma'a wajibun wajibi ne ala kulli muhtalimin akan dukkan wanda yake ya balaga wannan hadisin marawaita bakwai suka rawaito shi Bukhari da Muslim Abu Dawud da Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad in an ce wajibun al-wajibu a lugha shine as-saqitu ma'ana abinda ya fadi a suratul hajj Allah yana cewa fa idza wajabat junubuha ko idan taguwa ta fadi a gefenta a shari'a kuma shine ma yusabu fa'iluhum tithalan wa yastahiqqu al'iqaba tarikuhu abinda wanda ya aikata shi saboda ruko da umarni ma'ana zai samu saka lada kuma wanda ya bar shi ya cancanci uquba mutalib shine mutunan da ya kai shekarun mahalki yana wannan hadisin ana ɗaukar shi a jingina shi zuwa ga lokacin wanka shine ranar juma'a sai zamanto wanka ne wanda ya keɓanci wannan ranar ko sannan zahirin hadisin yana nuna cewa wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wanda ya balaga amma akwai sabani zai zo nan gaba sannan wanda bai balaga ba kenan wankan ba wajibi ne a gare shi ba saboda tsorama mutum takalifi na shari'a baya wajaba akan karamin yaro ko kuma mahaukaci keɓance shar'ancin wankan ranar juma'a ya shahi wannan maza da kuma keɓancewar shi ga maza ban da mata dalili ne akan cewa shi wankan juma'a wannan wanka ana yin shi ne don sallar juma'a kenan bayan sallar juma'a kuma ba zai isu ba sannan wannan hadisi yana nuni akan cewa wajibcin hukunce-hukunce na shari'a waɗannan duka suna kumsar wanda ya balaga ne wannan kenan ko sai wa an samura tabin jundubin daga samura dan jundub radiyallahu anhu qala yadda Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man tawadda'a yawm aljum'ati wanda yayi arwalla a ranan juma'a ko فبها كنن يايرقو ده سنر الولا ونعمت كما ما دل ده ونن الولا ومن اغتسل وند كما يي وانكا فالغسل افضل يون وانكا يافي. wannan hadisi rawahul khamsa marawaita biyar suka rawaito shi ahmad da abu dauda da tirmizi da nasa'i da ibnu majah wa hasanahu tirmizi tirmizi ya hasana hadisin cewa hadisi ne hasan wannan hadisi ne ingantacce sannan idan muka duba kun ga wancan hadisin na farko yace cewa ghusulu yawmul juma'ati wajibun ala kulli mutalib shi kuma wanga yace man tawadda'a yawmul juma'a wanda yayi arwalla a ranar juma'a kenan bai wanka ba yayi riko da sunnar arwalla sunnar mai arwalla fa biha kuma madalla da arwalla wa ni'mat ma'ana fa biha yayi riko da sunnar mai arwalla wa ni'mat kuma madalla da arwalla wa man igtasala wanda kuma wanka yayi sannan yayi arwalla fal ghusl afdalu yin wankan yahi a hada wanka da arwalla yafi a takaita da arwalla kadai idan hadisin na nuna mana cewa an so yin wanka ranan juma'a sannan wanda bai samu daman yin wanka ba saboda uzuri ko kuma a abeni ya yin wankan ba ma uzuri to arwalla ta ishe shi sai dai ladar wanka da kuma falalar wankan ta kubuce masa yana wannan hadisin na nuni cewa wankan sallar juma'a ba wajibi bane yana in haka ne kenan ya ci karo da hadisin da ya gabata wanda ke nuna cewa wajibi ne saboda haka sai malamai suka yi sabani jamhur na malamai kamar irin su Imam Malik Abu Da Imam Ahmad Imam Shafi'i Ahmad Abu Hanifa sun tai akan cewa wankan ranan juma'a mustahabbi ne ba wajibi ba suka kawo dalili akan haka da hadisin Samura shi da wanga wanda muke akan shi yanzu cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace man tawadda'a yawmal juma'a fa biha wa ni'mat wa man igtasala fal ghusl afdal ai wanda yayi arwalla haqiqa yayi riko da sauki yayi riko da ar-rukhsa ma'ana sauki kenan kuma madallada saukin da aka yi riko da shi wanda yayi wanka to ya ƙara alkhairi kuma shi yafi da mutun ya takaita alkhairi ko hadisi ne ingantacce qarara hadisin na nuna cewa wankan ba wajibi bane ba zahiriya sun ta akan cewa wajibi ne suna masu aiki da wannan hadisin da yace ghusl yawmul juma'a wajibun ala kulli muhtalim kuma abinda yazo a cikin sahih bukhari da muslim cewa man ja'a minkum al-juma'a falyaghtasil wanda zai je juma'a daga cikin ku yayi wanka sai jamhur suka yi tawilin wannan hadisi kun ga ma'anar tawili ta zo ana ma'ana sai suka yi tawilin hadisi ma'ana suka doke shi daga ma'anar shi ta zahiri tunda a zahiri hadisin na nuna cewa wankan ranar juma'a menene wajibi ne akan dukkan wanda ya balaga zahirin maganar haka ne a zahiri haka hadisin ya nuna to su sai suka yi ta'awilin sa suka doke shi daga ma'anar sa ta wajibci cewa nan ana nihin wujub ikhtiyarin la wujub ilzam wajibci ne na zabi ba wai na tilas ba kenan an wajabta ma mutum yana da zabi ko yayi wanka ko kuma yayi arwala suka ce wannan shine ma'anar hadisi kenan wujub ikhtiyarin la wujub ilzam kunga sun cire hadisin daga ma'anar shi ta zahiri suka ce kamar dai mutun ne yace haqquka wajibun alayya haqqinka wajibi ne a kaina ko haqqinka wajibi ne a kaina yana ka ganin wajibcin da mutun yake ni wa ma'ana ina da zabi ko ina da zabi zabi na ne in kula da haqqinka zabi na ne in kula ga haqqinka ba tilas ba sannan wannan hadisin yazo magudanar karfafawa da bada muhimmanci game da yin wanka dangane da wannan babbar ibada ita ce sallar juma'a shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi da yazo sai ya zamanto ma'ana tsaka tsaki bai ce wajibi bane ba kuma bai nuna cewa ba wajibi sai ya ce mustahabbun shi wankan janaba ay wankan juma'a mustahabbi ne sai dai wajibi ne akan wanda tare da shi akwai iska mara daɗi in mutun na da dauda jikin shi akwai iska mara daɗi to a wannan lokacin wankan juma'a wajibi ne akan sa dan kai je da mutane da iskan shi ina mata amsa mutan shi Ibn Taymiyyah haka yake kenan ba wajibi bane ba akan wanda baya da iska mara daɗi a jikin shi mutunan da ya san jikin shi bai da dauda bai da wani iska to kawai yana iya takaita da arwallarsa shi a wajen shi yin wankan mustahabbi in yayi ya ƙara mi ya ƙara alkhairi in bai yi ba bai da laifi amma wanda jikin shi akwai iska mara daɗi to shi wajibi ne yayi wanka wajibi ne yayi wanka haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yayi bayani yanin mutunan da adda iska mara daɗi ga zuha wanda yana cutar da masu sallah da mala'iku to baya halitta ya halarci juma'a da taron musulmi da wannan iska dole sai ya kawar da wannan iskan ta hanyar wanka da tsaftacewa ko haka abinda ke karfafa wannan magana ta Sheikhul Islam akwai hadisin da yazo daga cikin Sahihul Bukhari hadisin Aisha take cewa kanan nasu ينتابون الجمعة من منازلهم ومن أوالي فيأتون بالأباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا مدارسون كسنتي معنا سكن زو صلى الجمعة دقا ورارا دقا مسبكي ينسو دقا وراري نيسا سيسو زو معنا a wahalace ga kura tare da su sai a rika jin iska na hutawa a jikin su sai manzo Allah yace inda kun yi tsarki ma'ana kun yi wanka domin wannan dinin naku kenan kaga wannan na nuna kenan duk mutunan da yake akwai iska mara dadi a jikin shi ga kura ga dauda ko kuma abin da yake kokari ya kawar da wannan wannan kenan kun gane ko kenan ta haka sai a hadisan sai su zamanto ba su ci karo da juna ba wankan juma'a yana zama wajibi ga wanda jikin shi akwai iska mara daɗi ko wanda bai da iska wajen mara daɗi kenan in yi takaita da wankan yayi amma inda zai hada da wankan ya takaita da arwalla to yayi amma inda zai hada da wankan da ya samu karin falala wa an ali radiyallahu anhu qala daga ali yadda Allah tabbata a gare shi yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yuqri'una alquran ko yana karanta mana alqurani ya karantar da mu alqurani ma lam yakun junuban ma lam yakun junuban matuƙar bai zamanto ba mai janaba saboda manan suka ce masdariya zarfiya ce ay muddata baqa'ihi junuba, a lokacin da yake da janaba. Bai, in dai bai da janaba, to yana karanta mana alqur'ani, ya karantar da mu alqur'ani. Rawahu Ahmad, Ahmad ya rawaito wannan hadisin, wal khamsatu, da marawaita guda biyar. Wa hadha lafzu Tirmidhi, amma lafazin wannan na Tirmidhi ne. Wa hasanahu, kuma ya nuna hadisin Hassan ne. Wa sahahahu Ibn Hibban, shi kuma ya inganta hadisin. To, wannan hadisin yana nuna cewa haramun ne karanta alqur'ani akan wanda yake yana da janaba. Mutumin da yake da janaba haramun ne ya karanta alqur'ani ko ya karantar da shi. Suka ce dukkan wani babban hadisi yana shiga a ciki. Kenan kun ga wanga hadisin, kamar yana bayyana haramci ne, amma akwai hadisin da yake ƙarfafa haramcin yin haka. Hadisin da Ali ya rawaito, yace qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an min al-Qur'ani thumma qala hakadha liman laysa bi junub. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta al-Qur'ani, wani abin al-Qur'ani, sannan sai yace ga wanda bai da janaba. Kenan kaga wannan yana nuna cewa in mutum na da janaba kenan ba kamata ba ya karanta alqur'ani. Ya zo a cikin ar-Rawdul Murbi'i da hashiyar shi, yake cewa ya haramta akan mai janaba karatun alqur'ani, ai karanta aya ɗaya ko sama ga aya ɗaya, ko qira'atu aya fasa'idan, karanta aya ko sama ga aya. Ko kuma yana iya karanta wasu ayoyi in ba su yi tsawo ba, kama ayatu Dani, ayan nan wadda suke magana akan bashi. Sheikhul Islam yake cewa malamai, musamman ma na mazhabobin nan guda hudu, sun tafi akan haramcin karatun alqur'ani ga mai janaba. Ya halitta karanta alqur'ani ga wanda yake da ƙaramin hadisi, dan mutum yayi bawali ko yayi bayan gari bai yi alwala ba, ya halitta gare shi a cikin wannan halin yana iya karanta alqur'ani, amma mai janaba suka ce ya haramta. Wannan na nuna mana falalar karatun alqur'ani da kuma falalar karanta alqur'ani, karantar da alqur'ani, lafazinsa ko ma'anarsa ko ɗabi'unsa. Ya zo a cikin sahih al-Bukhari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, bayyanku wanda ya karanci alqur'ani ya karantar da shi. Kuma hadisin na nuna cewa ba wajibi bane dan mutum na da wanka yana da janaba sai yayi sauri yayi wanka, a'a, ya halitta ma yana iya zama tare da mutane da janaba, kamar yanda saboda akwai hadisin da yazo cikin sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'd turqil Madina, manzo Allah ya hadu da Abu Huraira a wasu hanyoyi na Madina. Wa huwa junubu, a wannan lokacin shi Abu Huraira akwai janaba tare da shi. Kala yace fanka nastu min Husain, boye ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ashe manzo Allah ya gan shi. Fa zahabtu, yace na tafi faktasaltu, nayi wanka, summa ji'tu, sannan sai na dawo. Fa kala sai manzo Allah yace aina kunta ya Abu Huraira, ina kake, aina tsinkaye ka sai ka bace mini sama ko ƙasa, ko قال سيتي كنت جنبا وانا لوكاتي انا ده جنبا ني فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره سي نقيامتي ان زمنا ده كاي باني ده صركي فقال سي منزا الله تش سبحان الله ان المؤمن لا ينجس اي مؤمني با يا نجس كو ينم جنبا انا ينا يتا زما تاري ده متاني ده جنبا شي بالي kenan kun ga kuma a cikin wannan hadisin ana nuna mana wajibin girmama alqur'ani da kuma mutunta alqur'ani da kuma nisanta duk abin da zai taba alhurma alqur'ani innahu alqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun aw ta aya fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara haka yazo a hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallama naha an yusafar bil qur'ani ila ardil adu ya hana ayi bulaguro da alqur'ani a kasan makiya kasan kafirai mutum bai dauka alqur'ani yayi bulaguro da alqur'ani a kasan kafirai makhafata an yanaluhul adu dan kan makiya Allah su ci su wulakanta alqur'ani ko shi yasa wasu suna ganin cewa yana daga cikin menene wulakanta alqur'ani rubuta shi akan wasu tukwane ko bisa wasu tabulo haka wanda ake zawa a aza su kamar yanda ake lillikawa hotuna da sauransu ko wuraren da ake wasanni da sauransu ko suna ganin wannan ba bai kamata ba akwai tabulo da ake lika daki wadanda wasu ayatul kursi wasu waye da sauransu to su ne malamai suke cewa in dai da alata ya ayi ado ne wannan bai kamata amma misali a ce mutum yana karanta sani yana iya yarata shi inda zai rika zama yana karanta wannan malami wa ana abi sa'id al-khudri daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza ata ahadukum ahlahu in dayanku ya sadu da iyalinsa thumma arada an ya'uda sannan kuma yayi nihin ya koma fal yatawadda'a bainahuma wudu'a yayi alwala tsakanin wannan saduwan guda biyu rawahu muslim ya rawaito shi zada al-hakim ya kara yace fa innahu anshatu lil audati shi yahi bashi daman kuzarin komawa kene in mutum ya kwanta da iyalinsa yana son ya sake komawa kene yana son ya samu kuzarin komawa kenan ya sake yayi arwala tsakanin su sai ya samu kuzari shine ma'ana fa innahu anshatu lil audi shi yahi bashi kuzarin komawa walil arba'ati amma arwayan marawaita guda hudu an aisha daga aisha radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta tace qala tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manza Allah ya kasance yanamu yana yin bacci wa huwa junubun kuma da janaba a jikin shi min gairi an ya massa ma'an ba tare da ya taba ruwa ba wa huwa ma'alulun suka ce hadisin yana da dan illa kenan wannan hadisin na nuna ba laifi bane dan mutum ya kwana da janaba tunda gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana kwana da janaba ba tare da kuma yayi wanka ba ko wannan hadisin na nuna mana an so yin arwalla ga wanda ya sadu da iyalinsa yayi niyyar ya koma zuwa ga saduwan wata yayi arwalla ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwanta da iyalinsa amma kuma bai yi arwalla ba tsakanin waɗannan saduwar guda biyu ya tabbata kuma yayi wanka bayan ya sadu da iyalinsa wanka guda kowanne ya halitta ko mutum yayi arwalla tsakaninsu ko kuma yayi wanka guda ko yayi kwancin shi ma bai wankan ba sai lokacin da ya ga ya tashi duka wannan ya halitta wannan hadisin na umumin hadisin yana fa'idantar da cewa duk ɗaya ne shin mutumin da yake son ya koma saduwa da iyalinsa ko kuma a'a duka ya halitta ko mutum na son koma ko bai son koma in yana so yana iya yin arwalla a tsakaninsu aka ce hikima a nan kamar yadda wannan ƙarin ya yi nuni shi ne don ya samu kuzari sannan hadisi na nuna mana cewa ya halitta yin barci bayan saduwa ko da mutun na da janaba. Malamai suka yi sabani akan barcin mutunan da yake da janaba ba tare da yayi arwalla ba. Zahiriya sun tai akan zahir haramcin yin haka saboda riko da hadisin Abdullahi dan Umar da amma da kuma makamantansu. Imam Ahmad ya tai a cikin riwaya da ta yi shahara a mazhabinsa akan cewa an so mutun yayi arwalla, yace barin arwalla makaruhi ne. Wannan yace saboda arwallan tana sauƙaƙa kabrin ma'ana janabar da aka tare da mutum da kuma girman hadasinta ga shi mai barci wanda ya kamata ya yi barci a cikakken tsarki, kenan in bai samu cikakken tsarkin ba kenan ya ɗan yi wani. Shekul Islam ya ce an so yin arwalla a wurin kowanne barci ga kowane mutum. Mama Zarkani ya ce jamhuri sahaba sun tahi da tabi'ai akan halaccin bari yin arwallan ba tare ma da karhanci ba. Abinda ya zama ya fi rinjaya na maganganun malamai shine abinda Imam Ahmad ya tahi akan sanin cewa an so yin arwallan da karhanta bari yin arwallan. Wannan shine mafi karancin halin da ya kamata mutum ya samu kanshi a ciki. Ala kulli hal. وعن عائشة رضي الله عنها دغ عائشة يدى الله تتبت أغريتك قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا اقتصل من الجنابة إذا ينوان كان جنبا هو زي يوان كان جنبا يبدأ ينافارا فيغسل يديه sai ya wanke hannayensa, ma'ana tafinan hannayensa, summa yufrigu bi yaminihi ala shimalihi, sannan sai ya zubo ruwa da hannun shi na dama ya zuba akan hannun shi na hagu, fa yaghsilu farjahu, sai ya wanke gabansa al'aurarsa. Bayan yayi wannan summa yatawadda'a, sai yayi arwalla. Bayan yayi arwalla summa ya'khudhu al-ma'a, sai ya ɗebi ruwa, fa yudkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'ri, ma'ana sai ya shigar da yatsunsa a tsakiyar kansa, gashin kansa, summa hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, sannan sai ya kwarara ma kansa ruwa ma'ana so uku, ma'ana bayan ya sa ɗan yatsunsa cikin gashinsa ya abin nan, sannan sai ya zuba ruwa so uku a kan kansa, summa afada ala sa'iri jasadihi, sannan sai ya zuba ruwa a tsoron jikinshi gaba ɗaya, summa ghassala rijlaihi, ƙarshe sai ya wanke ƙahuwansa. Wannan muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi, wal lafzu li muslimin lafazin na muslim ne. Yana kun ga wannan kaifiya ta wanka, in mutum ya wanke tafinan hannayensa sannan kuma ya wanke gabansa ya yi alwala, ma'ana ya sa me ake cewa ya tsunsa cikin gashin kansa, sai ya ɗebo ruwa ya zuba ga kanshi ɗaya, ya ɗebo ya zuba ga kanshi biyu, ya ɗebo ya zuba ga kanshi uku, sannan kawai sai ya zuba ruwa ga sauran jikinshi gaba ɗaya ya wanke. In mutum ya yi haka ya yi ba tare da sai ya wanke tsagin dama ba, ya dawo hagu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza. Ko walahu ma daga ruwayar Bukhari da Muslim min hadisi Maimuna, daga hadisin Maimuna. Maimuna ɗaya ce daga cikin matan Annabi ko sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha, Allah ya ƙara mata yarda, tace summa afraga ala farjihi, sannan sai ya kwarara ruwa ga farjinsa, wa ghasalahu bi shimalihi, ya wanke farjinsa da hannun shi na hagu, summa daraba biha al-arda, sannan sai ya goga hannun nashi da ƙasa. Yana bayan mutum ya wanke inda adda janaba, sai ya goga hannun shi da ƙasa ko ga mil ko kuma ga sabili ya wanke. To wa fi riwayata, a wata riwaya kun ga nan kenan an samu ƙarin goga goge hannu bayan an wanke inda adda janaba. Wa fi riwayati awatar waya fa masahahuma bitturab, sai ya shahi ƙasa da su. Wa fi akhirihi, a ƙarshen sa yace summa ataituhu bil mindil, sai na kawo mishi sarbet faraddahu, sai ya mayar. Domin ya shahi abin nan sai ya mayar. Wa fihi a cikin shi har yace waja'ala yanfudu al ma'a bi yadi, sai ya dinga shahewa da hannun shi. Mimma ko ya sa mushwar ya goge, a yana sa hannun shi yana shahe ruwa. Ko na kenan, kun ga wannan hadisi. A cikin wannan hadisin an nuna mana suffar wankan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanka na janaba, ko kamar yanda Aisha ta rawaito, an so a fara wanke hannuwa, sannan kuma a zuba ruwa, ma'ana daga hannun dama akan hannun hagu, wanda da shi ne za a wanke, ma'ana al'aura, ko a wanke ƙazamtar da ta taɓa jikin mutum. Sannan a fara wanke al'aura kafin sauran jikin. Sannan bayan an wanke, mutum ya wanke al'aurarsa, sai ya sa hannun shi ga ƙasa, ma'ana ya murza hannun shi ga ƙasa. Sannan bayan wannan ya yi arwala, ya wanke gaɓuɓuwa arwallansa, sannan ya zuba ruwa a tsakiyar kansa, ya zuba so uku, sannan ya wanke sauran jikinsa. Wannan kenan. Sannan amma mutum sauki yana iya jinkirta wanke ƙafan shi ƙarshe sai ya wanke. Aka ce saboda lokacin caɓuwa akwai, kana iya ka wanke, kuma in ka tashi kuma duk caɓo ya ɓata ma ma'ana ƙahuwa, kenan sai mutum ya jikarta ƙarshe sai ya wanke. Wannan shine a takaice. Ina ganin za mu dakata. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.